Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin radan Laraba 8 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya, sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba ya koma kere ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To kuma kun gama jin labarai, za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridu da kasar Kabaru. Sai kuma sakonni da ka aiko mana. Haka zalika muna dauke da nasihar watan Ramadan daga Malam Abdulwahab Muhammad. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata an saki yan jarida kamfanin lancin labaru na Reuters biyu daga gidan yari waɗanda ke bayar da rahotannin abubuwan da ke faruwa a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni 16 a ɗaure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi, yayin da Wallon da Kyaso suka fito daga gidan yari manema labarai sun zagaye su. An sake su ne ƙarƙashin wani shirin afuwa da shugaban ƙasa ya yi wanda ya haɗa da fursunonin sama da 6,000. Kama 'yan jaridun da aka yi cikin watan Disamba shekarar 2017 ya mayar da su fitattu a faɗin duniya, sun kuma zama wata alama abin da ke faruwa a Myanmar na cin zarafin 'yan jarida ƙarƙashin shugaba Farar Hula, kuma wadda ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel, shugaba Aung San Suu Kyi. 'Yan jarida dai sun ɗaga mutane hannu tare da yin murmushi lokacin da suka fito daga gidan yari. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka Mitch McConnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar maganar binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016, duk kuwa da ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai ke yi na binciken shugaba Donald Trump da gwamnatinsa. A rufe wannan batu, McConnell ya ce a zauren majalisa, ya ƙara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo ƙarshe. Manyan shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da McConnell ya faɗa. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokoki Charles Schumer ya kira kalamin McConnell da cewa wannan wani yunkuri ne na rufa-rufa, yayin da ita kuma kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ke cewa wannan ba hujja ba ce, batun yana nan bai ƙare ba. Rahoton Mula yana nan ana jayayya a kansa a Majalisar Wakilai da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye. Dan majalisa Gerald Nadler ya ce kwamitin shari'a da yake shugabanta zai kada ƙuri'a a yau Laraba kan ko majalisa za ta kama Attorney General William Barr da laifin kawo majalisa cikas saboda ya ƙi miƙa cikakken rahoton Mula mai shafuka 448. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai wata ziyarar baza ta ƙasar Iraq, duk da cewa zaman ɗarɗar na ƙaruwa da ƙasar Iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa Iran ta ɗauki makami mai linzami ƙira ballistic ta jirgin ruwa a gabarta. Gidan talabijin na CNN ne ya fara fitar da rahoton wanda yake ɗaya daga cikin alamu masu yawa na cewa Iran tana shirin kai wa dakarun Amurka hari a yankin, kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin lantarki labaru na AP. Jiya Talata, Pompeo ya soke shirin tafiyarsa da aka yi zuwa ƙasar Jamus, ya kuma kai ziyarar baza ta zuwa Baghdad domin ganawa da Prime Minister Iraqi Abdul Mahdi domin ya sanar masa abin da ke faruwa game da Iran. Jami'an Amurka ma suna ƙoƙarin ganin jirgin yaƙin Amurka na USS Abraham Lincoln da ke ɗauke da jiragen yaƙi sun isa yankin domin mayar da martani ga barazanar ta Iraq. Cikin wannan makon, al'ummar musulmi a duniya suka fara azumin watan Ramadan, amma ƙasar Sudan dubban masu zanga-zanga ne suka ce ba za su bar zaman dirishan ɗin da suke ba a kofar headquarters sojoji, inda suka kwashe wata guda suna zaune har sai sojoji sun miƙa mulki ga gwamnatin Farar Hula. Wannan lokaci ne na murna a babban birnin ƙasar Sudan, yayin da masu zanga-zanga suka kwashe wata guda suna zaman dirishan wanda ya sanadiyar kawar da shugaban ƙasa Umar al-Bashir daga kan mulki. Duk da azumi da kuma zafi, masu zanga-zangan sun yi rantso ba za su bar wajen da suke ba har sai sojojin da ke rike da mulki sun miƙa shiga Farar Hula. Daga ƙarshe yau Laraba a ce ake cika shekaru 74 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a Turai, lokacin da manyan daulolin duniya suka samu nasara akan shugaban ƙasar Jamus Adolf Hitler da makarrabansa. Duk da yake wannan rana da ake kira VE Day ba ɗaukata da matsayin wata babbar rana, amma a faɗin Turai da sauran ƙasashen tsohuwar ƙungiyar tarayyar Soviet ana bikin tunawa da wannan rana. Ba za a taɓa ganin gaskiyar yawan wato ba za a taɓa sanin gaskiyar yawan mutanen da aka kashe a yakin duniya na biyu ba, amma masana tarihi sun yi imanin an kashe mutane aƙalla miliyan 35 ciki har da Yahudawa miliyan 6 da masu aƙida fifita farar fata da ake kira Nazi su kashe. Ranar 7 ga watan Mayu ne Jamus ta miƙa wuya, inda General Alfred Jodi da ke wakiltar abin da ya rage na shugabancin jam'iyyar Nazi ya saka hannu akan wasu takardun miƙa wuya a headquarter wato General Dwight Eisenhower da ke birnin Reims a ƙasar Faransa. Takarda ɗaya ga Birtaniya, ɗaya ga Faransa, ɗaya kuma ga ƙungiyar tarayyar Soviet, ɗaya kuma ga Amurka. Shugaban Amurka na wancan lokacin Harry S. Truman ya fara wato da Prime Minister Birtaniya Winston Churchill sun ayyana ranar 8 ga watan Mayu a matsayin ranar VE Day, wato ranar samun nasara.
Sarfi Lahashin Gumar kenan ku saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla nan ba dadewa ba za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Gifted and Safi Ramadan Mubarak Koli Records.
Ramadan Mubarak na kulli muslim shari alladhi fiha yunazzil al-Qur'an. Happy Ramadan to all Muslims of the Qur'an defending in this holy month. شهر رحمة وريح بك يا شهر رمضان بك ورجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قدس. Ramadan, the month of forgiveness.
kuma da Allah a gaida Hadi Muhammad Sha'ban kenan da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka ambata a shirin mu da ya gabata cewa wannan mako zamu gayyaci dan majalisar wakilai Garba Chedi daga mazaban Bala daga Sau a jihar Taraba. Mun samu nasarar zantawa da shi bayan jiran sa ya dawo daga Umara. Garba Chedi dai kamar yadda aka fi sanin sa ya amince da cewa shi ya dauko belin waɗanda ƴan sanda suka damke da gallazawa dattijan makiyayi Alhaji Gambo da iyalin sa daga tsohon aminin sa Alhaji Nagandu a jihar Taraba. Alhaji Gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa Alhaji Nagandu ya hada kai da madugun ƴan banga a mazaban Bala daga Sol da aka fi sani da Shaibu Garbabi. Suka cinye masa shanu, hada baki da yin fyaɗe ga ƴarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala. Dan majalisa Garba Chedi a wannan zantawa yayi bayani da nuna ya karbi belin waɗanda ake tuhuma ne dan ƴan mazaban sa ne kuma akwai wani hukunci na kotu. Ku biyo mu domin jin bayanan sa.
Alhamdulillah, sunana Garba Chedi, dan majalisar tarayya daga mazaɓar Balegasol ta jihar Taraba.
Honorable Garba, kamar yadda kake sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya, mun so tun farko mu samu mu zanta da kai. Allah bai yi ba har ka tafi umra ka dawo. Muka faɗa wa masu sauraro ko muka musu alkawari da yardar Allah wannan sabon shiri za ka shigo shirin domin yin bayani kan ƙorafin da waɗannan Fulani suka yi kan wasu mutane da ka ɗauki belinsu waɗanda har aka kawo su Abuja. Ku na farko me za ka ce kan wannan shiri da ka ji aka fara wanda ya shafe ka?
Da farko dai wannan abin da ya faru shi ne kwaɗo ne a kogo a kogo a kwance. Idan ba bayani aka yi mutane ba za su yi gane ba. Da farko za mu iya dubawa shin beli kam halal ne? Najeriya ta yadda da mutum ya yi beli? A nan gaskiya beli halal ne. To a nan ya kamata a tafa mana domin mun yi abin da doka ya ce a yi beli. Sannan kuma waɗannan mutane da aka yi beli su wane ne? Mutane ne wanda suka fito daga mazaɓata, ni ne nake wakiltarsu. Kuma wakilci ba magana ne na kawo mana ruwa, kawo mana wuta, gyara mana kwalbati da sauransu ba. Hatta ma za ka kare mutuncin jama'arka. Kuma ni wakili ne wadda idan jama'a ta tana cikin wani hali ba zan gudu ba. To shi yasa na zo na yi belin waɗannan mutane ta bisa yadda doka ta tanada.
Honorable Garba-Garba, kafin kai nisa. Kafin kai nisa a waɗannan mutane ma da suka kai wannan ƙarar, ai mazauna ne na wannan yankin naka, su ma za a iya cewa sun da sun daɗe ma wannan waje suna zaune kamar har da su ma kana wakiltar su a majalisar wakilai ta tarayya.
Kwarai kuwa. Har da su ma ina wakiltar su. A nan abin da nake son mutane su sani, waɗannan mutane da ake cewa na yi belin su, beli ne kaman ba beli ba. Domin me? Domin mutane ne wadda ƴan sanda suka kai su kotu, suka gurfanar da su a kotu a gaban mai shari'a Justice M. Balani na yankin Abuja a Gwagwalada. Sannan sai ƴan sanda ana cikin shari'a, ƴan sanda da kansu suka rubuta takarda wa alkali suka ce mun janye wannan shari'a. Alkali kuma yake to tun da kun janye wannan shari'ar na bas da ita wadda ake kira stroke out, yake ya barar da wannan shari'a. Bayan haka kuma waɗannan Fulani da aka kule aka tsare su yake a sake su. Shine muka samu wannan takarda muka kai wa ƴan sanda muka ce waɗannan Fulani da kotu take sake su, an sake su kun sake kun kama su. Shin ku kam ƴan sanda ba ku bi dokan kotu ne? Sai suka tambaye ni ina takardar shari'an nan, na ɗauki takarda na ba su. Sai ɗaya daga cikin ɗan sanda mai suna Sajin Ibrahim Lawan ya sa hannu ya ce to a bani waɗannan Fulani. To a nan ni ina gani na taimaki ɗan sanda ne ma na cewa su bi abin da kotu ta ce, ba wai ko na yi belinsu ba. Mutanen nan kotu ne ta sake su, takardar yana hannuna, takardar yana kotu takaddan yana wajen yan sanda saboda haka kaji yadda magana take
garba garba idan aka duba kotu za ta iya bada bailin mutum amma saboda wasu laifuffuka wanda suka biyo baya yan sanda za su iya sake gayyatar mutum ko su sake rike shi kin ka bincika wannan bangaren na
tsarin doka abinda nake ga maka ba kotu ba wai bailin su ta bayar ba kotu ta yan sanda suka rubuta takarda suka ce sun janye to wannan shari'a mun farar da ita ga takardan ga kanan kana garinta wajen da alkali yake to tunda kun danne wannan caji da to Fulani ni kuma wannan case a turance yake it's hereby struck out idan wannan alkali na wannan babban kotu to ka saboda haka ba wai kotu ta ba da bailin su ba kotu ta sallame su ne fata-fata ni kuma abin da mun zaki
honorable akan cewa
yan sanda ba su bi abin da kotu ya faɗa ba
wato akan dama idan aka yi shari'a ko da yake dama a cikin wannan ba mu kawo maganar cewa ba mu da labarin cewa an je kotu
ne za mu ce magana ko ne a kotu a kogo a kwance
abinda muke faɗa idan aka yi irin wannan shari'a kotu za ta iya kora karamar kotu honorable garba garba abinda nake so na ja hankalinka in ma an je kotu ana iya kotu tana iya sallamar mutane amma in karamar kotu ce za a iya ɗaukaka ƙara har zuwa kotun koli wasu shari'un za ka ga an fara su daga karamar kotu sai kotun ɗaukaka ƙara ta ce kotun karamar ta yi kuskure a sake wucewa kotun koli kafin a gama shari'a kuma shin garba garba ma kafin mu yi nisa shin ka bincika ma me waɗannan mutane suka aikata
na sani magana ce ta kwarto magana ce ta fyaɗe duk da mutane da ku kuke yata yatawa cewa ai sata ai barayi ne da shauransu ban san inda kuka samu wannan ba abin da yake faruwa a nan shine mutane biyu wannan shanunsa 100 wannan shanunsa 50 suna neman mata suka nemi aure yarinya tace ita mai shanu 50 nan ya fi larabi da biyayya ita take so uba kuma ya dauki yarinya ya ba mai shanu 100 ma'ana an yi mata auren dole shikenan shi kuma wata rana ya samu mutane suka tsare masa daji ya je ya yi fyaɗe har ma a lokacin aka hada ardo suka yi musu shari'a a nan daji a ruga kan cewa shi wannan mutumin an ci taransa shanu 30 a 60 har ya biya 30 saura 30 a kan saura 30 nan ne aka kai shi kotu to ka ji yadda ma maganan take duk da dai wasu na yayatawa ai sata ce ai kaza magana ce ta fyaɗe kwarto ne yadda maganan take
to garba garba kai idan aka baka dama zaka iya bugan kirji saboda kana wakiltar al'umma ka je kai bailin kwarto
ba ni nake wakiltar su
har da kwartayen ma su ma duk kana wakiltar su
ni nake wakiltar su saboda haka don ya shiga wannan ittifai ba zan ce zan gudu in bar shi ba ka tuna akwai wanda ya ce a raba kasan nan guda biyu nan da Kano wanda kotu ta bada bailinsa senator ne wanda yake wakiltansa ya je ya yi bailinsa bayan bailin ma ya saya masa bunsuru guda 10 ya ce nan da Kano wanda yake fafatukan bihafara ya je ya ciye murmure har yanzu cikin ayyukansa sojoji suka je suka masa rawan maciji ya gudu kuma yanzu senator yana nan to saboda haka
eh na sani labarin
jama'a sun suna cikin wani hali ko abin nan ni ba zan gudu jama'a ta ba
to garba garba hatta ita mata da aka yi wa fyaɗe ya kamata kana wakiltar ta ne ya kamata ka yi yawwa ka bi kadunta wato idan aka bi ta barawo abib ta mabi sawu wannan abin da ya dace da ya zama ka aikata kenan
Allah kai mako mai zuwa zamu ci gaba da jin bahasin garba cedi yanzu a madadin Nasir Adamel Hikaya ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah a gaishe ka. Waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 3 ne da minti 20 na dare a nan Washington. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridan Bisahin ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, anda masu gudanar da aikin haji na wannan shekara suka fara gudanar da wani zanga-zanga a garin Garwa domin nuna bakin cikin su ga irin tashin gwauron zat da farashin kujeran aikin haji yayi daga miliyan 2 zuwa miliyan 2.5 na sefan kudin Jamhuriyar Kamaru bayan waɗansu kudade na haraji da suke gefe. Sai kuma jaridar Cameroon Herald and ita ma ta nuna mana cewar sabon prime minister kasar Jamhuriyar Kamaru Chief Dion Gwete ya kwashi kwanaki 100 akan kujerar mulkin kasar. Har yanzu dai gwamnatin bata canza zani ba. Sai kuma jaridar Osbater anda ta rawaito mana a babban shafin su cewar mayakan yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru sun lashe takwafin cewar sai sun raba kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu a yayin da suka danke babban jagoran dan adawun kasar ta Jamhuriyar Kamaru Mijan Furundi. Jaridar Guardian Post kuma ta ce kungiyar kwato hakkin bil adama ta duniya sun bukaci gudanar da wani binciken kwakwab a bangaren yan awarin kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin tabbatar da gaskiyan al'amarin. Jaridar The Post ta kasar Kamaru ta tabbatar da cewar sama da jandarmomin kasar guda 100 ne suka rasa guraben ayyukansu bayan binciken kwakwab da aka yi a kansu a yayin da aka same su da laifin cin hanci da karɓar rashawa. Sai kuma jaridar Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi wani mataimakin ministan kasar Vietnam ya zargi gwamnatin kasar Kamaru kan kafar angulu da take yi wa gwamnatin kasar tsakaninta da kamfanin sadarwa na Nelset din kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Informatin an zargi mutane da cewar fadan neman matsayi a hukumar inganta ruwan shan kasar Jamhuriyar Kamaru na Kamota yana neman durkusar da hukumar domin rashin tafiyar da ingantaccen ayyuka a wannan bangaren. Jaridan Rum Liber kuma tace prime minister kasar Jamhuriyar Kamaru Chief Dion Gwete yana ci gaba da lalubo hanyoyi na sasanta rikicin da yake cinyewa a bangaren yan awarin gwamnatin kasar Kamaru da gwamnatin kasar. Zamu kammala shirin jaridan namu ne na wannan makon da jaridan Cameroon Info anda tace gwamnatin kasar Kamaru ta musanta raɗaɗin da ake yi na cewar kwamitin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya za su yi wani zamanin musamman akan matsalar yan aware da kuma rufe ɗan adawun ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto da gwamnatin ƙasar ta yi a gidan kurkuku. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Tuma da Allah a gaishe ka Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa, domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba, har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su. Saboda me? Saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake. Kuma sa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba, kuma sannan suna zaman lafiya da su. Sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai, gashi muna cikin azumi, ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku. Na farko, mu dage da addu'a wa ƙasarmu Najeriya da duniya baki ɗaya, Allah zaunar da mu lafiya. Abu na biyu, mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa. Sannan abu na uku, mu zamanto masu hangen nesa, inda haka iyayenmu suka zauna da fadace-fadace da mu za mu tashi a cikin yaƙi ne gaba ɗaya. To iyayenmu sun yi haƙuri musamman tsakanin kiristoci da wanda yake amana, tsakanin kiristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can, ana zaunar lafiya kowa na addininsa, ba wanda yake tsangwaman kowa. To irin wannan zaman muke so a dawo da shi, a ci gaba da zaman lafiya, kiristoci a zauna lafiya, mu musulmi a zauna lafiya, mu haɗa kanmu tunda ƙasar nan tamu ce gaba ɗaya. Sai ga zauna lafiya. Wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'ummar Najeriya gaba daya, musamman matasa, a yi kokari a zauna lafiya, kowa ya zauna lafiya, domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so, sannan su kuma kiristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so. Amma in ba zaman lafiya, babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali. To muna jawo hankalin al'umma don Allah, don Allah, musamman mu musulmai a wannan wata, mu dage da addu'a, Allah ya ba mu lafiya, ba mu zaman lafiya.
To madalla, wannan nasihar watan Ramadana kenan da Malam Muhammad wato Abdul Wahab kenan ya kawo mana. Yanzu ne za mu kawo muku kadan daga cikin sakonni da ke aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisa baka auren auta yan albasa katsina tarin Nigeria. Ina so in kira ga gonan jihar Katsina a rafi Aminu Bello Makari, gonan mai adalci. Mai girma gonan abin da zai kawo mana sauki a ƙasar nan kuma a jihar mu. Gaskiya ga dan ƙanan hukumi, kakan manta da cewa Tanzania ta saka farko ka ce in Allah da kawo za ka ga dan ƙanan hukumi, domin za a samu talaka a nan ne za su samu hanya mafi sauki in aka ga dan ƙanan hukumi. To yan tankaran dai Allah sun ya ka aski don haka zai mutaki. To a yanzu ne kawai Allah mai da kalanka da idan Allah ya sa alaƙa da kai mulkin nan, ka wannan wani mutum da ya kama. Allah dan annabi a taimaka a ƙanin hukumi shi ne talaka ne da zaɓin ya sauka hannu yake su, amma yanzu ana cikin halin da ake ciki ya kamata a ce an yi wani zaɓin ƙanin hukumi a jihar Katsina domin talakan jihar Katsina ya san abin da yake, ya san ana dama da shi.
Salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka, da magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ba ni dama na jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma 'yan majalisar dattawa da na wasu tarayya a bisa namijin ƙoƙari da suka yi. Suka cire joint account a takaice, local government ta ƙananan hukumomi za su samu 'yancin kansu, wanda duka abin da aka turo zai dawo ƙaramar hukuma kamar yadda muka sani da yadda ake ƙananan hukumomi ayyuka wanda muka rasa shekaru wajen tafas da suka wuce. Da fatan wannan al'amari talaka zai more su kuma zai ji daɗinsa.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Usman Dongo Madakara, tilafa gaman kadara jihar Niger, Nigeria. A matakai da aka ɗauka ga gwamnonin Nigeria da aka hana su taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi, wallahi tallahi wannan abin ya dace. Ya tuntuni ya kamata a ɗauki wannan matakai a kai, saboda gwamnoni ba sa tura ma ƙananan hukumomi kuɗinsu. Ya kamata yanda gwamnati suka yanda suka ɗauki wannan matakan, ya kamata a tsaya haka kowane loka gama suna zuwa suna ɗauki kuɗinta. Ni ne Usman Dogo Rafi, loka gama kadara jihar Niger, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labarai.
To a takaitaccen jiya Talata an saki 'yan jarida kamfanin lanci labaru na Reuters biyu da gidan yari waɗanda ke bayar da rahoton abubuwan da ke faruwa a cikin wato a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni 16 a ɗaure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Amurka Mitch McConnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar magana binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016, duk kuwa da cewa ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar Democrat na majalisar wakilai na binciken shugaba Donald Trump da gwamnatinsa. A rufe wannan batu, McConnell ya ce a zauren majalisa, ya kuma ƙara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo ƙarshe. To sai dai ko manyan shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da McConnell ya faɗa.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abu, da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato Malama Nashwan Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai an jima, assalamu alaikum.